Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 60-25 da kuma 16 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tashoshin gidajen rediyon FM na VOA Africa akan mita 102.5 da rediyo amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Tallol FM a Ghana kuma ana iya kama mu Alfa Radio da ke Kumasi kai ana ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku da yammacin yau Alhamis 21 ga watan Nuwamba Ibrahim Kalmasi Garba ne da Aisha Tsule da Maryam Dauda da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin da farko dai ga kanin labaran
Bayan an kwashe rana guda ƴan majalisar wakilan Amurka suna sauraron ba'asin yiwuwar tsige shugaba Trump a jiya Laraba A yau Alhamis kuma ƴan majalisar za su saurari ba'asi daga Fiona Hill tsohuwar ƙwararriya akan harkokin Russia a kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya har ila yau zaman sauraron ba'asin binciken tsige shugaba Donald Trump bisa zarge-zargen shugaban ya tursasa ƙasar Ukraine shine batu da ya mamaye birnin Washington jiya Laraba kuma shine batu na farko a jerin abubuwan da masu nema a tsaye a tsige shugaban yake kan gaba akalla mutane biyu sun rasa rayukansu a arangama ta baya-bayan nan da ta faru tsakanin jami'an tsaron Iraki da masu zanga-zangakin gwamnatin birnin Bagadaza
To kanin labarin kenan za a ji cewa wata babbar kotu a Kano ta rusa sabbin masarautun da aka kirkiro kwanan nan ko me kike hujjar alƙali
yana mai cewa an saba ka'idojin wajen zartar da wannan doka da ta haifar da sabbin masarautu
za kuma a ji cewa Najeriya za ta ci gaba da rufe kan iyakokinta
amma wannan lokacin muna son a bar shi inda take dan mu ga cewa ƴan Najeriya ba su samu matsalolin rashin tsaro ba dan yawancin rashin tsaron daga waje yake shigowa
kuma kamar kowace ranar Alhamis Hawwa Umar na tafar da shedan lafiya uwar jiki amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya
Jama'a assalamu alaikum barkanku da warhaka ga cikakkun labaran Bayan an kwashe rana guda ƴan majalisar wakilan Amurka suna sauraron ba'asin yiwuwar tsige shugaba Donald Trump a jiya Laraba A yau Alhamis kuma ƴan majalisar za su saurari ba'asi daga Fiona Hill tsohuwar ƙwararriya akan harkokin Russia a kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya wanda a can baya ta faɗa wa masu bincike cewa cire tsohon jakadiyar Amurka a Ukraine daga mukaminta shine sakamakon abin da lauyan shugaba Trump na musamman ya kitsa. Trump ya sha musanta zarge-zargen da ake masa na cewa ya ki ya saki tallafin kudade ana ayyukan soja kusan dala 400 da Ukraine ke matukar bukata har sai ita Ukraine ta yi alkawarin kaddamar da wani bincike akan Joe Biden tsohon shugaban mataimakin shugaban kasar Amurka daya daga cikin abokan karawar shugaba Trump da ke gaba-gaba a zaben shekara ta 2020 da ke tafe Sondland a jiya Laraba ya bayyana cewa akwai dangantaka ta bani gishiri in ba kamanda a tsakanin Trump da gwamnatin Ukraine
A wani lamari na daban kuma zaman sauraron bahasin binciken tsige shugaba Donald Trump bisa zarge-zargen shugaban ya tursasawa kasar Ukraine shine batun da ya mamaye birnin Washington a jiya Laraba kuma shine batu na farko a jerin abubuwan da masu nema a tsayar da su takarar shugaban kasa a jam'iyyar Democrat a zaben shekarar 2020 suka tattauna akai a muhawarar su ta baya-baya a daren jiya Laraba a jihar Atlanta waɗanda suka yi muhawarar sun hada kansu akan goyen bayan binciken yiwuwar tsige shugaba Trump da dukkan su suke fatan karawa da shi a zaben mai zuwa idan masu kada kuri'a a fadin kasar Amurka suka yi zabe nan da shekara daya Abinda ya mamaye tattaunawar muhawarar kenan, inda masu neman takarar ba su bata lokaci ba sosai wajen caccakar junansu kamar yadda suka yi a muhawarar baya, a yayin da suka bayyana matsayarsu game da manufofin kasar da suka yarda da su. Akalla mutane biyu sun rasa rayukansu a arangama ta baya-bayan nan da ta faru tsakanin jami'an tsaron Iraki da masu zanga-zangar kirjinin gwamnati a birnin Bagadaza. Hukumomin kasan sun bayyana cewa an kashe masu zanga-zangar ne a lokacin da 'yan sanda suka harba barkonan tsohuwa don fatattakar masu zanga-zangar daga kan gadar Sinak da ke birnin. Masu zanga-zangar sun mamaye gadar Sinak da ma wasu gadojin guda biyu, wato Ahrar da Jumurhiya, wanda suka bi ta kan kogin Tigris. Tun a watan Oktoba da ya gabata ne aka fara zanga-zangar akan rashin ayyukan yi da ayyukan more rayuwa. Dalilan kuma suka karu, suka hada da cin hanci da rashawa da kuma rashin aikin yi a kasar.
To, kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar China ta ce tana ci gaba da kokarin warware takaddamar cinikayyar da ke faruwa tsakaninta da Amurka, duk da barazanar da shugaba Donald Trump ke yi ta ƙara sanya haraji akan wasu kayayyakin da China ke sarrafawa. Wani mai magana da yawun ma'aikatar cinikayyar kasar, Gao Feng, ya faɗa a yau Alhamis cewa China na da niyyar ta yi aiki da Amurka bisa ga sharɗin samar da daidaito da kuma mutunta juna, da fatan cimma matakin farko wajen kulla yarjejeniya tsakanin kasashen biyu. Kasashen biyu masu ƙarfin tattalin arziki a duniya sun sha ɗaukar matakan ƙarawa juna haraji fiye da shekara ɗaya kenan, tun bayan da Trump ya gabatar da buƙatar neman China ta yi wasu canje-canje ta fannin kasuwancinta da kuma janye tallafi akan wasu abubuwa da ma fannin fasaha. Haka zalika kuma Amurka na son China ta janye tallafi akan wasu kamfanoni mallakar gwamnatin kasar, ta kuma ba kamfanonin Amurka damar shiga kasuwancin kasar sosai. Ita kuma China ta ce manufofin cinikayyar Amurka na neman daƙile damar kasar ta damawa sosai.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, kamar yadda aka ji, wata babbar kotu a Kano ƙarƙashin mai shari'a Usman Abba ta soke masarautu hudu din nan da gwamna Abdullahi Umar Ganduje na jihar Kano din ya kirkiro kwanan baya, wanda hakan ya haifar da takaddama. Daga Kano ga wakilinmu Muhammad Ibrahim Kwari da cikakken rahoton.
A zaman kotun na yau ƙarƙashin jagorancin mai shari'a Usman na Abba, kotun ta gamsu da hujjojin da tsohon shugaban marsarin jaye na majalisar dokokin Kano Honorable Rabi Sale Gwarzo ya gabatar gabanta. Yana mai cewa an saba ka'idojin da ke kunshe a kundin zartar da dokoki na majalisar wajen zartar da wannan doka da ta haifar da sabbin masarautu. A watan Mayun da ya gabata ne dai majalisar dokokin ta Kano ta amince da gyaran fuska ga kundin dokar nada sarakuna ta jihar Kano, wadda ya bada damar samar da sabbin masarautu guda hudu a jihar ta Kano. Masarautun sun hada da Karaye da Rano da Gaya da kuma masarautar Bici. Sai dai jim kadan da ayyana dokar, tsohon shugaban marsarin jihar Rabi Sale Gwarzo ya garzaya gaban babbar kotun ta Kano yana kalubalantar sigar da aka bi wajen zartar da gyaran fuskar dokar. Wadanda aka yi kara a gaban kotun sun hada da gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje da shugaban majalisar dokokin Kano da kuma ofishin Attorney General kuma kwamishinan shari'a na Kano da yake zartar da hukuncin game da karar. Alkalin kotun mai shari'a Usman na Abba ya ce hanyoyin da majalisar dokokin ta Kano ta bi wajen samar da dokar da ta kafa sabbin masarautun cike suke da kurakurai, a don haka kotun ta soke wancan gyaran fuska da aka yi wanda ya haifar da sabbin masarautun guda hudu. Barista Maliki Kuliyar Umar, tsohon Attorney General kuma kwamishinan shari'a na jihar Kano, na daga cikin ayarin lauyoyin da suka bada kariya ga gaban kotun ga wanda ya gabata da
kara. Tsarin mulkin Najeriya gargashin shafi na 101 ya bada cewa majalisocin jiha ya kamata su yi dokoki wanda za su bi wurin gudanar da ayyukansu. Wannan majalisa ta yi wayannan dokoki amma abin takeici ba su bi tsarin dokokin da su da kansu suka yi wa kansu ba. Dan haka duk abubuwan da suka yi sakamakon yakin bin ka'idar nan ya zama na haramtacce kamar yadda kotu ta faɗa.
Shi kuwa kwamishinan shari'a na Kano Barista Ibrahim Mukhtar da ke zaman jagoran lauyoyin gwamnati a wannan shari'a na cewa
kotu ta ce bata yadda da dokar da majalisar jihar Kano ta yi ba ta naɗin sarakuna, saboda haka ta soke wannan doka wanda mu kuma za mu faɗi matsayinmu bayan mun yi nazarin hukuncin kotu.
Wannan hukunci na babbar kotun Kano ya zo ne kwana biyu bayan da makamanciyar kotu a jihar Oyo ta yi irin wannan hukunci game da dokar da ta samar da sarakuna 21 a sassan jihar. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To a gaida Mahmuda daga Kano kuma bari mu kada Abuja, inda bayan wani taro kan tsaro da aka yi a fadar shugaban Najeriya, Sufeto General na 'yan sandan Najeriya Muhammad Adamu ya jaddada cewa za a ci gaba da rufe kan iyakokin Najeriya bisa buƙatar rundunar 'yan sandan Najeriya saboda matakan tsaro su inganta da kuma wasu abubuwan da suka jibanci abinda ya kai ga rufe kan iyakokin. Daga Abuja ga Nasir Adamu Ezekaya da cikakken rahoton.
Babban sufetin 'yan sandan Najeriya Muhammadu Adamu ya karfafa muhimmancin rufe kan iyaka don cimma muradun ayyukan tsaro. Adamu, wanda ke magana bayan taro kan tsaro a fadar Aso Rock, ya fito da bayanin fili da dalilin rufe kan iyakar da hakan ya wuce batun simogar kayan abinci da lamuran kasuwanci. Yana mai cewa hakan hanya ce ta dakile shigo da makamai.
Wadannan aka rufe din ya taimaka mana sosai. Dama kowane lokaci muna duba inda makamai suke shiga cikin kasar nan. Makamai na shigowa da yawa. Amma tun lokacin da aka rufe boda din nan, wannan lokacin da lokacin da muka ba da rahoton zaman ga cewa shigowar makamai din ya yi ƙasa sosai. Amma wannan lokacin muna son a bar shi inda take don mu ga cewa 'yan Najeriya ba su samu matsalolin rashin tsaro ba. Don yawancin rashin tsaron daga waje yake shigowa.
Kakakin shugaba Buhari Garba Shehu ya taɓa yin bayani kan yadda ƙasashen tafkin Chadi ke haɗa kai da Najeriya don murƙushe ta'addanci da tuni ya yi sanadiyar asarar dubban rayuka da dukiya.
Muna zaune da maƙotanmu lafiya suna ba da kyakkyawar gudunmawa don yaƙi da ta'addancin nan. Su cuɗe mu, mu cuɗe su. Amma a 'yan watannin nan ai an ga irin 'yan kutulo da suka taso waɗanda suka tada hankali a wannan yanki na tafkin Chadi. A'a, shi fatan shugaba Buhari ma shi ne a murƙushe wannan fitina ta Boko Haram, a gama da ita, a huta, a manta ta zo ta wuce.
Ko a fuskar tattalin arziki ko kuma tsaro, ƙasashen da ke makwabtaka da Najeriya musamman ma jamhuriyar Nijar da Benin na kira ga Najeriya ta buɗe kan iyakar in ya so ta zuba ido kan hanyoyin magance simoga da ƙalubalen tsaro ta wata hanyar daban.
Nigeria a pri in mesure.
Nan ma ministan cikin gidan Nijar ne Muhammad Bazoum ke magana a taron na ECOWAS CEDEAO a Abuja da ya kammala da bukatar bude iyakar. Nijar, Chadi da Kamaru duk sun fuskanci kalubalen 'yan ta'addan Boko Haram da kuma duk bayanan da ake bayarwa har yanzu su ne makaman na shigowa ne daga Libya tun kawar da gwamnatin marigayi shugaba Muammar Gaddafi a shekara ta 2011. Shin koyaushe makaman Gaddafi za su kare? Nasura da Mail Hikaya, murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Nasiru. Karfa a sha'afa ana tare ne da sashen Hausar muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu karfe 10:10 wajen 4 na safe a agogon Washington da ke waye. Lokaci ya yi da za mu koma gefe guda Hawa Umar da gabatar mana da shiri na gaba.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. A makonnin da suka gabata mun tattauna akan juna biyu da irin matsalolin da ka iya tasowa har ma da yadda mace za ta yi renon ciki. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan naƙuda da kuma aiki ko tiyata, wato normal labor and delivery, da kuma cesarean section wanda aka fi sani da CS a Turanci. Normal labor and delivery shine yadda mace za ta shiga naƙuda kuma ta haihu da kanta. CS kuma wani agaji ne da ake ba ma mace wajen yin aiki ko tiyata a cire mata jariri. Tare da ni a cikin shirin akwai babban likita a ɓangaren mata Dr. Idris Muhammad Liman da ke aiki a babban asibitin ƙasa na Abuja, wato National Hospital. Likita, barka da wannan lokaci.
Barkamu dai.
Masu sauraronmu za su so su ji ƙarin bayani akan naƙuda, wato labor a Turanci.
nakuda ana samun shi a mace mai ciki da ciki ya kosa ya kai tam. Tam da muke nufi shine ciki ya kai wata tara a Hausance. Amma idan an bi kimiya muna ce da shi 37 completed weeks. To idan ciki ya kai wannan tam din nakuda zai iya tasowa. Abubuwa da yake tasar da lebo ba sai mun je mu yi maganar shi yanzu ba. Wannan cikin kimiya ne. Amma alamomin cewa lebo yana tasowa shine ciki zai ta daurewa. Ya daure ya sake tun babu ciwo. In ya daure har ya fara daukan ciwo ciwo ya tukaruwa. Daurewa ya zo nan sai buni ya sake zuwa. Har ya fara zuwa very frequently 30 minutes, 20 minutes, 5 minutes. Na biyu wani sa'i lebo yana farowa da zubar da ruwa. Idan mace ciki ya kai tam ruwa ya fita to wani sa'i farawa lebo kenan. To amma a takamaime da za a ce mace ta fara lebo shine idan ciki yana daurewa yana ciwo yana sakewa sai kuma bakin mahaifan yana canzawa da budawa da zai bawa yaro sukuni dake cikin ciki ya fito ta farjin mace nan ake cewa mace ta fara lebo.
A lokacin da mace ta fara jin wannan kamawa da sakewan me ya kamata ta yi?
A wannan lokacin shine ta kula da yanda frequency na kamawa da sakewan. Idan yana zuwa ne once in 5 hours ba damuwa. Amma ya fara zuwa once every 30 minutes sai kaga daga 30 minutes ya koma 20 minutes ya koma 10 minutes to ta fara neman anyan zuwa asibiti. Amma kafin ma ta kai wannan level din, lebo din ana shirya mashi ne tun ciki yana nan sabon ciki ko karamin ciki bai kosa da zai fara ainihin lebo ba. Saboda nan lokacin ne zaka shirya muna ce da shi birth preparedness. Za ta shirya kayan lebo da abubuwa da ya kamata ta zo lebowa da shi na jikinta da na sabon yaro da jariri da za a haifa da kuma yanda za ta zo lebo din zamin lebo in ya fara ba zai ce maka sai karfe 2 na rana zan ta fara ba zai yi ya fara a tsakar dare to ana bukata mace tun ciki bai kai wannan lokacin ba ta yi shiri yanda idan ya kama ta a cikin dare yanda za ta samu ta je asibiti in suna da mota ita mai lebo ba za ta iya tuki ba sai ta nemi driver in mai gidan baya nan a samu wanda za ta iya kira da waya in ma babu mota za ta iya yijinga da yan taxi da ta saba da shi ko kuma makwabta cewa idan abu ya kama dan Allah zan kira ku ku zo ku kai ni asibiti to an fara shirin lebo kenan to idan kai ga kamawa nan shine za ta taida wannan kwanciyacen siri na lebo sannan ta zo dakin haihuwa
akwai yiwuwar cewa mace koda ta fara nakuda da kanta akwai wani abin da ke tilastawa sai an yi mata aiki kuma
eh to akwai saboda nakuda ba za a ce an haihu ba sai an yi nakuda an haifar da yaro an haifar da placenta uwar ma kuma jikinta tana nan lafiya in ba haka ba lebo bai kare ba akwai abubuwa da dama da zai iya gocewa daga normal daga wajen kama ciki da sakewa din nan yaro in ya gaji kaga ba zai iya tolerating lebo ba kila yaro ya mutu kafin lokaci kai da zai fita to idan a dakin lebo ne in mun ga cewa akwai gajiyan yaro una ce da shi fetal distress to sai an yi tiyata ma na gaggawa kafin a ce minti 20 ya kamata yaro ya riga ya fito daga cikin uwar in ba haka ba zai iya mutu a lokacin to an dauki wata 9 jab da yaro zai fito da rai saboda gajiyan yaro ya zo ya mutu kaga an yi babban asara shi kuma yana cikin abu da yake sa yawanci ana yi ma mutane mutun tiyata shi yasa kuma idan an zo awo ana ce gawa mata su yi tanadin jini a ajiya saboda idan haihuwan tiyatan na ya zo da gaggawa ana bukatan jini ba wai lalle dan muna so a bada jini bane amma ba faban gura ranar tafiya idan ya kama ana neman jini to sai kaga ajiyan da aka yi ya zo daidai amma yawanci ma 90 zuwa bunda yafi haka bisa 100 ana yin tiyata ba sai mun bada jini ba sai ya cancanta na biyu idan tun ma ba kama lebo ba muka gano cewa yaro yayi girma fiye da kugun uwar da zai bar yaro zai fita to kaga ba yanda za a yi abunda yafi karfin rami ya shiga wannan rami sai dai in zaka lalata shi kuma shine yaro ya mutu a fitar da shi gaba wanda ba wanda yake so ya yi wannan yanzu to daga wannan za a yi shiri a tunda wuri a yi tiyata idan uwar ita kanta ita ta gaji ta kasa tura yaro an yi dabaran da zai kara mata karfi da kuzarin ture yaro bata kai ba to sai kaga abunda zai raba yaro da uwar shine a yi cesarean section akwai da dama indication na cesarean section amma a kimiyya mun kasa su kashi kaman uku. Wasu abubuwa da ya dangata da lafiyar uwar da saboda wannan ne za a yi tiyata suna nan su ma suna nan barkatai. Akwai wasu da saboda lafiyar yaro kadai ne shine ake so a yi tiyatan su ma suna nan da yawan su. Akwai wanda ya danganta da yaro da uwa together muna ce da fito maternal indication su ma suna nan da yawa. To lokaci ba zai bar mu sadaukan su daya bisa daya bisa daya ba, amma abinda zan fada shine idan mace ta je dakin aihuwa ko nurse ne a wajen ko kuma doctoci ne za su tabbin nakudanta sai sai a duba komai yana tafiya daidai. Ana gani alama abubuwa suna so su goce ta sai su sa magani yanda matakin da ya kamata su dauka su gyara shi. In gyarawa lebo ya ci gaba ne za a yi, in kuma gyarawa nashi shine a yi tiyata za a yi tanadin wannan. In waje ne ba za a yi iyayen tiyata ba amma a ce kananan asibitoci na gwamnati muna ce da shi primary health care ko kuma some general hospital wajen da ko babu ma babban doctor da zai iya tiyata zai iya yi. To ana ganin alaman cewa abubuwa zai goce kuma abinda zai magance shi shine tiyata za a iya referring mace zuwa asibiti wajen da ana da kayan aiki na tiyata a yi aiki tiyata a taimake yaro a taimake uwa.
Likita, kamar wasu irin matsaloli ake iya fuskanta a lokacin da aka yi aiki?
Da dama. Na daya shine matsalolin da ya sa ma za a yi aiki yana nan. Aiki shi kansa yana tattare da matsalolinsa daga kan abun da ake ba mace muna ce da shi anesthesia wanda zai cire ciwo ko ta yi bacci a yi aiki ba ta ji ciwo ba ko kuma tana nan an ba da allura an dan kashe can wajen ciki da za a yi tiyata ba za ta ji ba. To magungunan nan suna da damuwansu zai iya faro ga kowane mace. Wajen yin allura ko kuma ba da maganin ma yana da dangardansa idan ya faru shi ma damuwa ne. Aikin ma shi kansa yana tattare da damuwansa domin an bi anya an yanke ainihin wajen ciki ne har zuwa can cikin mahaifa aka sake yanke sakin cikin mahaifa a fidda yaro. Idan an yanke jikin mutum jini na zuba kaga jini zai iya zuba yayi kima shi ma damuwa ne. Yaron da aka fitar da shi akwai wasu gyaran anya da idan yaro ya fitar ta farji mace a wajen aihuwa yakan shiryawa yaro rayuwa a waje saboda squeezing through the birth canal. To wannan yana zama absent a wanda aka yi mashi tiyata an fidda shi. To yaron yana bukatar taimako a hannun daktocin jarire idan an fidda shi to resuscitate wannan yaro zuwa rayuwar duniya. To shi ma yana nan daban amma babban abu da zan faɗa nan shine wannan bai yi maganan abin da yasa ma aka yi tiyata ba. In rashin lafiya yaro ne yayi tiyata rashin lafiya nan shi ma ya biyo shi waje sai an duba a fara maganin rashin lafiya da ya fara yi cikin ciki zuwa waje sannan a yi kokarin resuscitation har yaro ya yi lafiya sosai ya ci gaba da rayuwa a wajen mahaifa.
A likitance a kuma shawarce sau nawa ya kamata a yi wa mace aiki na haihuwa ko CS?
A bisa kimiyya ba sa sau nawa za a yi tiyatan aihuwa ba saboda a duniya muna da record na wanda sun yi tiyata na aihuwa su 12 a wasu guraren duniya. To amma a yanayinmu a Najeriya ko kuma kasashe masu tasowa idan mace ta yi tiyata sau ɗaya biyu uku Allah kuma ya bar yaran ko da guda ɗaya ne yara uku kenan to mukan dan shawarce su daina ɗaukan ciki saboda sautsayin ɗaukan ciki ga an yi tiyata sau uku yana ninkawa ne. Ɗaya daga cikin sautsayin shine ciki ana ɗauke da ciki bai ma kai lokacin nakuda ba ciki zai iya fashewa. Idan ciki ya fashe za a samu zubar jini a cikin uwar. To by the time ciki ya yi rupture muna ce da shi rupture uterus ba zance rayin yaro ma da cikinsa ya yi rupture ba a ran uwa ne. To ya danganta daga ina rupture ya faru kafin a kai asibiti kila Allah ya sa rayin ya tafi. Amma in ma an kai asibiti sai ka ga lokacin za ta mutu kokoi rai kokoi ne ga uwar. To likitoci sai su kai da kawowa idan Allah ya taimake su ceto rayin uwar. Amma lokacin da kyar da tsara sai an cire mahaifar ma lokacin sai ka ga ana ta ba da jini in ba su je da ake da jini a ce yayi tiyata an ba da jini wata leda 13. To ana samun nasara ana samun su amma wani lokaci sai ka yi wannan duka sai rai yayi abun shi ba za a samu uwar da rai ba. To kaga an rasa yaro an rasa uwar yara ma da aka haihu daga tsohon ayyukan da aka yi yara sun rasa uwansu. To saboda wannan idan an yi tiyata sau uku hudu muna ba bada shawara da karfi cewa a daina aihuwa.
Masu sauraron mu kada dai ku shafa, kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Duka-duka abinda zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato
Dr. Idris Muhammad Liman.
Sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya.
To gaida Hawwa, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu.
Ayan sakonmu na farko ya fito ne daga Aliyu Usman. Yace ina kira ga gwamnatin jihar Kebbi, Senator Atiku Bagudu, da ya bada umarnin biyan mafi karancin albashi naira 30,000 ga ma'aikatan kananan hukumomin jihar da kuma arrears din wata biyu. Duba dai cewa kasuwa ɗaya ma'aikatan kananan hukumomi ke yin cefane da ma'aikatan jihar da ka baiwa sabon albashi. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Abubakar Kawu Girgir. Yace salam VOA Hausa. Muna maraba da wannan matakin na sauya matsayin gidajen yari zuwa gidajen gyara hali da gwamnatin Najeriya ke sanyi. Saboda haka muna fatan Allah ya sa hakan ya zama silar kawo ƙarshen azabtar da fursunoni da ake yi tare da magance matsalar rashin yanke hukunci akan lokaci ga waɗanda suke zaman wakafi da kuma yin gyara domin rage cinkoso a gidajen yari. Sai kuma sakon haɗin gwiwa da ya fito daga Aligoni manajan bulo da kaka Alhaji Bukar Gursuma tare da Mustafa Bukar suka ce salon VOA Hausa. A gaskiya matakin haramta amfani da keke napep don kaucewa cinkoso da wasu hukumomin biranen Najeriya suka yi samsam bai yi ba. Ya kamata su tuna cewa wasu ta wannan sana'ar suke ciyar da iyalinsu da kuma daukar nauyin karatun ƴaƴansu, kuma masu karamin karfi ne da ba su da halin sayan mota. Saboda haka ya kamata su kullo da wata hanyar da za ta rage cinkoso, amma ba wannan ba. Daga nan sai sako daga Gali Suraje Faki yace assalamu alaikum VOA Hausa. Hakika muna goyen bayan umarnin da shugaba Buhari ya bayar cewa a binciki hukumar wutar lantarki a Najeriya ganin yadda suke karban makudan kudade, amma kullum talakawa na kwana a duhu. Fatan Allah ya sa gwamnatin Najeriya za ta karbi ragamar fannin wutar lantarki domin mallan talaka ya samu hasken wuta. Sai kuma sakonmu na ƙarshe, haɗin gwiwa da ya fito daga Mansur Babawuro na Fada da Tasiu Ismail da kuma Adamu Abubakar Bajoga suka ce assalamu alaikum VOA Hausa. Hakika matakin da madugun ƴan adawan jamhuriyar Niger wato Hama Ahmadu ya dauka na mika kansa ga kotu bayan kammala karbar gaisuwar ta'aziyar rasuwar mahaifiyarsa yayi daidai da fatan shugaban kasar Niger sai yi masa afuwa. To jama'a, ku ci gaba da aiko mana sakonninku da ra'ayoyinku. Godiya muke yi, ku huta lafiya.
To gaida Binta Yaro, yanzu kan mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labaran duniya amman fa a taƙaice.
A jiya Laraba, dakarun Siriya suka yi barin wuta akan wani sansanin ƴan gudun hijira a yankin Idlib da ƴan tawaye ke rike da shi. Suka kashe akalla fararen hula 15 cewar ƴar gwagwarmayan kinjinin gwamnati. Rumfuna da yawa a sansanin sun kama da wuta sakamakon makami mai linzami da aka harba. Makamin mai linzami guda biyu da aka harba sun fada ne a wajen wani asibitin haihuwa.
To masu sauraron mu, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, sai kuma a dakaci shirin yau da gobe. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma Aisha Tsile da Maryam Dauda waɗanda suka karanto mana labaran duniya da Julie Lebas rashin wacce ta haɗa mana sautin da kuma injiniyan mu na wannan lokacin Isha Dubinski. Ni Ibrahim Kalma Sidi Garba ke cewa sai kuma can da daddare. Allah ya kare.
da gobe.